This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Shire. Tare nake da Sarki Lahashin da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau Asabar 30 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su za Sarki da kanin labarai.
Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Palestine ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da turmutsin karbar agaji. A yau Asabar ne rundunar sojin sama Ukraine ta sanar da cewa sojojin kasar Rasha sun harbi makamai masu linzami guda hudu a gabashin Ukraine cikin dare. Daga nan za a ji cewa tawagar injiniyoyi yanzu sun maida hankali kan gagarumin aikin kwashe baragozan gadar Faransa Sky Bridge daga kogin Patasko na Maryland.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na wannan lokacin za ku ji mu da tattaunawa da makai da ɗaya daga cikin dattawan Arewa. Dangane da yadda matsalar ayyukan 'yan ta'adda musamman a yankin arewacin kasar ke kokarin kai yankin kasa musamman kuma a bangaren ilimi.
Dole ne mu bi hanyoyin da ya kamata. Na farko tukunna shin 'yan ta'addan nan daga ina suke samun makamansu har su saya? Ta waɗannan hanyoyi ne, wasu ƙungiyoyi ne suke kawo musu, wasu wurare ne ake kawo wanda yake ba san kai da suke shigowa ba sai dai kawai su. Dole sai a gwamnati da jami'an tsaro sun nemo mana amsar wannan.
Ya biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Kamar kowace Asabar yau ma muna tafi da shirin Adawa Lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Muna kuma tafi da tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Palestine ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da kuma turmutsu a lokacin da ake kai agajin a rana Asabar a Gaza inda yunwa ke ƙara kamari. Hotunan faifan bidiyo na AFP ya nuna jerin gwanon motoci da ke tafiya da sauri suna wuce baragozai kusa da wurin da ake rarraba kayan agaji kafin wayewar gari. Yayin da jama'a ke ihun jin ƙara harbe-harbe, wasu daga harbe-harben na gargaɗi ne in ji shaidu. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce lamarin ya faru ne bayan da dubban mutane suka taru suna jiran motoci kusan 15 ɗauke da fulawa da sauran kayayyakin abinci waɗanda ya kamata a raba su a zagayen birnin Gaza na Kuwaiti a arewacin ƙasar. Wurin ya kasance inda aka gurana tarzoma da kuma raba kayan agaji da dama ciki har da wanda ya faru a ranar 23 ga watan Maris inda gwamnatin Hamas ta ce harin Isra'ila ya kashe mutane 21 zargin da Isra'ila ta musanta. Yau Asabar ne rundunar sojin sama Ukraine ta sanar da cewa sojojin kasar Rasha sun harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin Ukraine cikin dare da kuma jiragen sama marasa matuƙa 12 na shahid a duk faɗin ƙasar. Ta ce Ukraine ta harbo jiragen marasa matuƙa guda 9 a yankunan Dnipros da Kherson da Odessa da kuma Poltava. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Kasar Rasha ta kaddamar da wasu jerin hare-hare ta sama da ke mai da hankali kan ɓangaren makamashi na Ukraine a cikin makon da ya gabata, inda ta harba makaman roka 190 da jiragen sama marasa matuƙa 140 da makami mai linzami 700 a cikin abin da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana a matsayin ƙaruwar hare-haren ta'addancin Rasha bai ban mamaki. Har ila yau sojojin na Rasha suna ƙoƙarin sake mamaye tungar Ukraine inda aka gwabza fada sau 72 a gabashin Donetsk da Luhansk a ranar ta gabata, in ji rundunar sojin Ukraine a cikin sanarwar ta yau da kullum ta safiyar yau Asabar. Tawagar injiniyoyi yanzu sun mai da hankali kan gagarumin aikin kwashe baragozan gadar France Katki Bridge daga kogin Patasko na Maryland. Matakin farko na sake buɗe tashar jiragen ruwa na Baltimore tare da gano gawarwakin ma'aikata hudu da har yanzu ba a gansu ba kuma ake zaton sun mutu. Wani katafarin jirgin ruwa dakon kaya ne ya ruguza a ranar Talata bayan da ya bugi ɗaya daga cikin ginshiƙan da ke riƙe gadar. masana na kokarin gano yadda za a kare wannan gadar zuwa yadda za a iya kwashe su in ji Shannon Gross mai kare gabar tekun Amurka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai kayan aikin da ake bukata sun kasance suna hanya sun hada da na'urorin daukar nauyi na kan ruwa
An jima kadan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga batun tsaro a Najeriya musamman kuma batun ayyukan ƴan ta'adda na yawan satar dalibai daga makarantu da masu wurin jama'a a bangaren arewacin kasar da wasu da dama ke ganin muddin ba a miƙe tsaye an yi abin da ya dace ba. To kuwa ko shakka babu sha'anin ilimi da masu wurin al'amura na rayuwa za su gagari yankin. Inda akan haka ne na tattauna da ɗaya daga cikin dattawan na arewa Alhaji Muhammad Ibrahim. Tsohon darakta janaran hukumar talabijin ta ƙasa a Najeriya wato NTA kuma hakimin ringin ta jihar Jigawa a Najeriya inda ya fara da duba matsalar tsaron ma baki ɗayanta.
To bari mu dubi matsalar tsaro gaba ɗaya. Harkar tsaro harka ce ta kowa da kowa ba harkar ƙaramar hukuma ko sai sarki ko sai ɗan sanda ko soja ko wani abu ba. Harka ce ta mu dukkaninmu na abin ya shafe mu. In an zauna lafiya mun ji daɗi in ba zauna lafiya ba mu ma muna da laifi saboda haka dole sai kowannenmu ya yadda cewa shi ma kansa yana da aikin da zai yi domin ya taimaka wajen harkar tsaro ta kan sarakuna ne ta kan ƙungiyoyin matasa ne ta kan ƙungiyoyin samari ne ta kan duk wata hanya duk wani abu duk wani mataki mu tabbatar cewa mun yi amfani da shi don wayar wa jama'a kai cewa ba harkar tsaro ta mu ce gaba daya ba ta mutum daya ba ta kowa da kowa ce muddin mu za a yi wannan bukwa to Hauwa ina ganin za mu ci gaba da ana tufka ta baya tana warwarewa ba za mu taɓa samun mafita daga wannan matsala da muke fama da ita ba a arewa sai mun dage sai kowa daga cikinmu ya yi abin da ya kamata ya yi.
Na'am wasu suna ganin 'yan bindiga nan misali waɗanda su ne suke neman su kawo cikas ga harkar cigaban arewa baki ɗaya musamman ɓangaren ilimi ana ganin sai daga sun yi ƙarfin da ƙila al'umma su yadda suke son taimakawa ba za su ƙila iya ba ganin cewa su ba riƙe suke da makamai ba kuma ana ganin gwamnati ita ce take da makamai take rike da iko a ƙasa da sauransu ta wace hanya ne kake ganin misali su 'yan arewa za su taso su taimaki kansu da kansu na ganin cewa an shawo kan matsalar tsaron nan da ta addabi wannan yanki na arewaci musamman bangaren ilimi
to dole ne mu bi hanyoyin da ya kamata na farko tukunna shin 'yan ta'addan nan daga ina suke samun makamansu har su saya
na'am
ta waɗannan hanyoyi ne wasu ƙungiyoyi ne suke kawo musu wasu wurare ne da ke kawo wanda yake ba san ta yadda suke shigowa ba sai dai kawai su dole sai a gwamnati da jami'an tsaro sun nemo mana amsar wannan tilas sai an dole ƙofofin da ake samun makaman nan muddin ba dole ƙofofin da ake samun makaman nan ba to duk abin da muka yi su za su ci gaba cin nasara domin me ya ake ina suke samun kuɗi suna sayan makaman nan wasu mutanen mu ne masu kuɗin mu suka ɗaure musu gindi suke ba su kuɗi suna amfani da su ko ko yaya a'a gwamnati ta sani ta kin wani abu ne a'a yan siyasa sun sani sun kin wani abu ne a'a matasan mu sun sani dan suna cin riba sun kin wani abu ne dole ne sai a nemo wannan hanya an dole ta
ta bangaren su misali jami'an tsaro da gwamnati akan yi kukan cewa su jami'an tsaro wani lokaci ba su da isassun kayan aiki da dai sauransu duk da dai kuma a Najeriya an dade ana jin irin makudan miliyoyi da ake narkawa a wannan bangare na tsaro wanda a iya cewa har yanzu dai ba haifar da ɗa mai ido ba wani kira kake ganin kuma za ka yi ga bangaren gwamnati misali da kuma su jami'an tsaron wanda a wani lokaci ake zargin su da cin amana da dai abubuwa irin haka.
Bangaren gwamnati wannan tilas sai ta kara yawan jami'an tsaro domin mai cika dubu girman Najeriya ana magana mutum miliyan 200 har yanzu yan sandan muskai miliyan 1 ba.
Alhaji Muhammad Ibrahim kenan a tattaunawar mu da shi ta waya taro akan batun da ya shafi tsaro a arewacin Najeriya. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. yanzu ga Sarfili ya shigo da ci gaban labaran duniya.
Hukumar zaben kasar Afirka ta Kudu ta ce tsohon shugaban kasar Jacob Zuma bai cancin tsayawa takara a zabe mai zuwa ba. Hukumar ta ce hakan ya faru ne saboda laifukan da Zuma ya aikata. An yanke masa hukuncin daurin watanni 15 a gidan yari a shekarar 2021 saboda ya bujewa umarnin kotu na gurfana a gaban kwamitin shari'a dake binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancin sa. Zuma ya yi Allah wadai da jam'iyyar African National Congress wadda a baya yake jagoranta kuma ita ce fuskar sabuwar jam'iyyar MK da ta fito a matsayin mai taka rawar gani a zaben mai zuwa. Zuma mai shekaru 81 a duniya yana da wa'adin zuwa ranar 2 ga watan Afrilu ya dauka kara kan hukuncin da hukumar zaben kasar ta yanke. Alƙalin kotun kolin Brazil Alexander de Moraes ya ki amincewa da buƙatar da tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro ya yi na amayar masa da passport ɗinsa domin ya yi tafiya zuwa Isra'ila. A cewar wata takarda da kotun kolin da aka fitar ranar Juma'a kuma de Moraes ya sanya wa hannu bai dace ba a cire takunkumin da aka sanya wanda ake binciken. Lauyoyin Bolsonaro sun faɗa a ranar Alhamis cewa Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gayyaci Bolsonaro zuwa wani biki a watan Mayu. Lamarin da yasa suka nemi kotun koli ta maido da passport ɗin wanda suke karewa. Buƙatar bata fayyace wani taro ne shi Bolsonaro ya yi fatan halarta ba. Amma lokacin da aka gabatar ya zo daidai da ranar 'yancin kai na Isra'ila. Da ƙarshe lokacin da aka saba yin bukukuwan murna ya koma lokacin tsoro da tashin hankali yayin da jami'an yaki da ta'addanci ke cikin shirin kota kwana domin kar kungiyar ta'addanci ta Daesh ta ci gaba da kai munanan harahare irin wanda ta kai birnin Moscow yayin da ake bikin Easter. Tunda wasu kasashen Turai suka fitar da sanarwar barazana yayin da suke ƙara tsaro musamman ƙasar Italiya. Ta ba da misalin cewa idan aka kusanci bikin addini lokaci ne na ƙarin damuwa. Farfaganda ta baya-bayan nan daga Islamic State wadda aka fi sani da IS ko ISIS ya taimaka kawai wajen ƙarfafa irin wannan damuwa. A wata sanarwa da ya fitar ranar Alhamis shekaru 10 tun bayan da kungiyar ISIS ta sanar da rushe halifancinta a Iraq da Syria, kakakinta Abu Huzaifa Al-Ansar ya yi kira ga mabiya da su riƙa kai hari musamman a ƙasashen Turai da Amurka.
Sarfili Hashim ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Saboda Allah kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu je ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu muke rine daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai duba wata kididdiga mai daga hankali da hukumar kiyaye hatsari ta kasar Ghana ta fitar na watanni biyu farko wannan shekarar 2024, inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mujigan gaskiya, kana wasu 2552 suka jikata ciki har da masu tafiya da sawu 381, kana motoci 3910 ne hatsarin suka shafa. Lamarin da ke tabbatar da tsananin buƙatar inganta matakan kare hatsari a kan hanyoyin ƙasar. Amma kafin mu kai ga wannan bayanin, bari mu kawo muku ƙarshen tattaunawar wakilin sashen Hausa a birnin Abuja Madina Dauda da Malam Sulemana Adamu Ɗanzaki daga helkwatan ƙungiyar ma'aikatan sufuri ta ƙasa da ke birnin tarayya Abuja akan yadda ya kamata gwamnatin tarayya ta mai da hankali kan babban aikinta wurin kiyaye hatsari a Najeriya.
muke magana akan su abin da ya kamata ne a dawo kan gaskiya
ba ka ganin gwamnati ta yi yunkuri yanzu na taimakawa rayukan motocin tunda ta fara gyara hanyoyi
ai ba to ai da hanya duk mutane suna magana ne da man petrol yana ɗaya daga cikin abu goma ne abin da ya mota da gyarar hanya in an gyara hanya to yaya za a yi ai tafiyar da yadda za a sa mutane su rage tafiya ya za a yi kuma ya zama ne akwai matsanancin tafiya da za a akwai iyakan shi to duk waɗannan sune muhimman abubuwan da ya kamata a yi to amma in an dawo a ce to shikenan yanzu misali bari in baki labari ki gane yadda abin yake irgidin cakuɗe cakuɗe tashar mota dokan ƙasa ya ce na local government su ya kamata su zo su gina tashar mota su samu rabinin su kuma sai aka ce kuma takardu da kuma waɗansu abubuwa na jiha ne jiha su suke da wannan sannan kuma su federal government suke gina hanya to kin ga duk abubuwan dole sai an zo an sa abin da ko dai ita gwamnatin tarayya ya zama na ta gina hanya ta kula da gyaran hanyar kuma ta karbi rabinin in za ta ba su wani abu ne ta ba su a ciki amma duk abubuwan da ke tasowa an yi wato dadewa da dokokin da aka ba su tun zamanin turawa aka kasa gyara su shi ya zo ya lalace ya dagule ya rubar da dukkan abubuwan nan yanzu rarrabe waɗannan abubuwa misali yanzu ni lokacin da na samu lasin na kowane lokaci ina faɗin wannan a 1975 to ya shekara kusan 45 kan ko da 7 to dole lokacin nan sai ka je ka karbi lana famin na wata uku ka duba me ake tuka mota sannan ka zo kai karatun ya dokokin hanya yake sannan ka bayan wata uku ka sake yin na wata uku ka sake yin na wata uku wata tara kenan sannan sai ka tinkari VIO in ya ce maka wani wurin da yake duk ka gama karanta sai ya ce kuna cikin tafiya sai ya ce binan kana lankwata siyarin ka shikenan baka ci ba aka ce mishi ba zan tsaya ba saboda ban ba da gab da yadda zan sa sigina in roki hanyar da zan shiga ba don shi sigina a mota roko ne kyalkyalkyal ɗin da ke nan kamar kana hakar hannu bari in shiga bari in shiga ba wai hasken kawai yana nuna maka ba ne to duk waɗannan abubuwa dole sai ka karance shi kuma shi sha'anin aikin mota tukin mota ba maganan karatu ba ne sana'a ne don misali yanzu kina yan jarida in an ce ki je ki dauko labari a Chadi sai kin nemi tafinta in an ce ki karasa abin nan kamaru sai kin nemi tafinta in kika je Sudan dole sai kin nemi balarabe ya ga miki amma direba yana iya domin shi rubutun hanyar nan da ke gani ba magana ne kawai ke abin haka yake kawai duk duniya irin su dai ne duk wanda kaga ya rubutu akan hanya wani road cross da wata sabuwa dukkan kamba ne kawai in ka gan shi ka san shi shi ya kamata ka sani kafin ka samu lasin
to madalla a gaida malam Sulemana Adamu Zaki daga halfatan kungiyar ma'aikatan sufuri ta kasa da ke birnin tarayya Abuja da mawakiliyar mu Madina Dauda muna muku godiya kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shiri za mu duba wata kididdiga mai daga hankali da hukumar Road Safety ta kasar Ghana ta fitar na watanni biyu farkon wannan shekarar 2024 inda ta ce tuni mutum 369 suka riga mu gidan gaskiya kana wasu 2552 suka jikata ciki har da masu tafiya da sawu 381 kana motoci 3910 ne hatsarin suka shafa lamarin da ke tabbatar da tsananin bukatar inganta matakan kare hatsara akan hanyoyin kasar yayin kaddamar da wani gangamin kiyaye hanyoyi a lokacin bukin Easter na shekarar 2024 don daukar matakai kan waɗannan alkaluma masu daga hankali shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasar Ghana injiniya David Osafo Adontin ya jaddada cewa waɗannan alkaluma na nuna karuwar hatsara da kaso 0.49 cikin 100 da kuma karuwar motoci da suka fada cikin hatsara da kashi 1.37 cikin 100 sai kuma karuwar waɗanda suka jikata da 0.2 cikin 100 musamman ma mace-mace ya karu da kashi 11.82 idan aka kwatanta da watanni biyu farkon shekarar 2023 injiniya Adontin ya kara da cewa dole ne mu kara kaimi wurin inganta sa ido musamman a wannan lokacin bukin Easter
the Easter holiday period brings with it a surge in motorization leading to heightened traffic congestion and increased road safety risks the Easter festivities will be at their peak in less than a week from today. It is a period of
Bukin iska zai kara yawan bukatar ababen hawa da zai kai ga tsananin cinkoson ababen hawa da fargaban faruwar hatsarin ra za su gaba cikin bukin iska ga dangadan nan da kasa da mako guda buki ne da ake yi a ko ina a fadin kasar inda ake shirya tarukan addini da shagulgulan jin daɗi don haka masu ababen hawa su tuna da hadarin da ke tattare da irin waɗannan bukukuwa
by religious conventions and merrymaking. The authorities have been reminded of the risks associated with these activities.
Hukumar ta ce za ta haɗin gwiwa da ƴan jarida da wuraren ibada da tashoshin mota musamman fasinjoji ta wayar musu da kai don su ba da gudunmuwa ga nasarar kiyaye hatsara a wannan lokacin iska. Haka zalika ta ce za ta haɗin gwiwa da sashen kula da motoci na rundunar ƴan sandan Ghana akan kula da yawan gudu da abubuwa da suke barazana ga tsaron hanyoyi.
Statistics from the National Road Safety Authority highlight excessive speeding as a significant contributor to road traffic casualties, with alarming percentages of fatalities and injuries.
Alƙaluma daga hukumar sun nuna yawan gudu da mota shine yake haddasa yawancin asarar rayuka akan hanya tare da wani kaso mai ban tsoro dake da nasaba da wannan ɗabi'ar gudu da mota. Bugu da ƙari, tuki da shan barasa, da ƙarawa motoci fitilu da suka saba wa doka da sauransu suna taka muhimmiyar rawa wurin karuwar hatsara kan hanyoyinmu. Bayan da hukumar kiyaye hatsara ta ƙasar Ghana ta tattara bayanai ta bayyana irin ƙalubalen da Ghana ke fuskanta wurin daƙile illolin haɗarin ababen hawa duk da kokarin da ake yi na inganta hanyoyin ƙasar da kuma tabbatar da ƙa'idojin zirga-zirgar ababen hawa. Har yanzu yawan haɗarin da mace-mace na zama babbar damuwa a cewar hukumar ta Road Safety. Yawancin haɗarin kan tituna suna da nasaba da tukin ganganci da kuma matsalar na'ura da ake samu a cikin motoci. Waɗannan abubuwa sun haɗu da rashin kyawun hanyar mota da rashin isassun matakan tsaro, kanin suna taimakawa yawaitar hatsara da asarar rayuka. Waɗannan alƙalumomin sun jaddada muhimmancin aiwatar da dokokin zirga-zirgar ababen hawa da inganta shirye-shiryen horar da direbobi da ƙara ƙaimi na aiwatar da gangamin kiyaye hanyoyi don wayar da kan masu amfani da hanyar. Hukumar ta Road Safety tana nana ta kudurinta na haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki don samar da ingantattun dabaru da nufin rage hatsara akan titi da mace-mace. Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan mako. Sai kuma idan Allah kai mu a mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Da fatan an dawo lafiya. Yanzu ga tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Da farko ni ne Isa mai lakabi Malam Mai Gayya game da tasirin azumi ta wuskan matasa maza da mata. Shi azumi dai tana da muhimmanci ƙwarai a cikin rayuwa, khususan ta wurin matasa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muna kashedi kai kan cewa a kula da ita. Domin aikwa cikin hadisi ingantatta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce muna, yace ya ku taron matasa, wanda ke da iko a cikin ku da zai iya aure to yayi aure. Ainihin mudu'in shine wa mallam yasati, wanda ba zai iya yin wannan abin ba, baka da karfin iko yin wannan aure, me ya kamaci kai? Shi Annabi ce abin da yake bukata a gare ka ka yawaita yin azumi. Menene sirrin da yace Annabi yace kai wannan azumi? Yana kashe maka sha'awa, yana kashe maka wasu ababa da ya zamana zai bata maka hankalinka. Domin so dewa ya nuna mana kan cewa shi sheitani yana gudu ne a cikin jikin mutum, magudanan jini dake kai kawowa. to lokacin da take wannan azumi wannan sha'awa da ke tare da kai azumin na karya maka wannan sha'awa sai kan cewa wannan abin hankalinka bai zuwa akai shi azumi rayuwa ne da ya zama mutum ma da kanshi ka aje batun kan cewa shari'a ta faranta ma yin azumi ko wani abin nan in ka komo kan scientific kan ainihin rayuwanka shi hanjin ganaka da kanshi yana bukatan hoto ba kowane lokaci zai rinka nika yana nike ababa kai kawowa ba sai ka duba wata 12 Allah ya aje mana shi a ban kasa cikin wata 12 sai ce wata 11 ka rinka ci ka sha duk wani abin da ya zama halali a kanka kai amfani da shi wata ɗaya kawai Allah ya ce wai ka dauke wannan abin karkaci karkasha to wannan shi zai gwada maka cewa yana son lafiyar jikinka ne a wannan lokaci da kan cewa lalle yin azumi akwai lafiya a cikin jikin mutum da yake kara ma kuzari a cikin lamarin da kake kai saboda shi yin azumi hususan ta matasa sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azumi yana kara da mutum lafiya yana kara da mutum yawancin rai ma baki daya
idan baka yi azumi sahaba zama uwa butallatil uruq wa sabbatul ajr insha Allah
da wannan muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
Ungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine ta ce mutane biyar ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harbin bindiga da kuma tarmutsutsu a lokacin da ake kai agajin a rana Asabar a Gaza inda yunwa ke kara kamari. Hotunan faifan bidiyo na AFP ya nuna jerin gwanon motoci da ke tafiya da sauri suna wuce baraguzai kusa da wurin da ake rarraba kayan agaji kafin wayewar gari yayin da jama'a ke ihun jin ƙara harbe-harbe. Wasu daga harbe-harben na gargadi ne inji shaidu. Yau Asabar ne rundunar sojin sama Ukraine ta sanar da cewa sojojin ƙasar Rasha sun harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin Ukraine cikin dare da kuma jiragen sama marasa matuƙa 12 na shahid a duk faɗin ƙasar. Ta ce Ukraine ta harbo jiragen marasa matuƙa guda 9 a yankunan Dnipros da Kherson da Odessa da kuma Poltava. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Tawagar injiniyoyi yanzu sun mai da hankali kan gagarumin aikin kwashe baraguzan gadar France Katki Bridge daga kogin Patasco na Maryland. Matakin farko na sake bude tashar jiragen ruwa na Baltimore tare da gano gawarwakin ma'aikata hudu da har yanzu ba a gansu ba kuma ake zaton sun mutu. Wani katafarin jirgin ruwan dakon kaya ne ya ruguza a ranar Talata bayan da ya bige ɗaya daga cikin ginshikan da ke rike gadar. Masana na kokarin gano yadda za a karye wannan gadar zuwa yadda za a iya kwashe su. In ji Shannon Gross mai kare gabar tekun Amurka a ranar Juma'a a wani taron manema labarai. Kayan aikin da ake bukata sun kasance suna hanya sun haɗa da na'urorin ɗaukar nauyi na kan ruwa.
Masu sauraro baki ɗaya kuma a nan ne muka kara ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kama da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne jiya kamar da Chadi wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin sarki Hashim da ya taya na gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu. A wasu shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji mu.